أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi barkamu da saki haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar CJD a birnin Damagaram Jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 5 ga watan Zulqa'ida shekara 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 22 ga watan 4 shekarar 2026 miladiya muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi aqidati salaf ahlus sunnati wal jamaa wato littafi walafar babban malami al-sheikh Abdullah ibn Abdul Hamid al-Athari Allah madaukakin sarki ya kara mishi lahiya idan ba amince ba satin da ya gabata muna cikin bayani wanda malam ya kawo dangane da akhlaq na magabatan kwari halayen su magabatan kwari ahlus sunna ba mu yi da wannan gababba lokaci ya cin mana kenan zamu tashi a cikin wannan babin na halayen magabata na kwari wannan darasi da zamu yi a yau shine darasi na 53 Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci malai yake cewa ina daga cikin halayen su al'amru bi birril walidai halaye na magabatan kwari daga cikin su akwai umarni da yin biyayya ga uwaye uwaye sune mahaifa wanda suka aihi mutun suka kawo shi duniya a dalilin su Allah subhanahu wataala ya halice ka ka zo duniya magabatan kwari suna umarni da ayi musu biyayya wal ihsani ilayhima haka kuma daga cikin halayen su akwai kyautatawa ga wa'innan iyaye wa ikramihima da kuma girmama su uwaye suna da wani matsayi a cikin addinin musulunci mai girman gaske ta yanda duk lokacin da kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan yi mashi bauta za ka gani ya biyo da zancen bin iyaye wanda wanga abin yana nuna maka cewa girman matsayi wanda uwaye suke da shi a cikin addinin musulunci ba garamin girma ne ba sannan kuma babban laifi ne a wajen mutum musulmi ya kasance ya muzantawa iyayen shi ba dan komai ba sai dan saboda martaba da fadala wanda Allah subhanahu wataala ya ba su akan wato wannan dan nasu shi ne nan malai yake cewa daga cikin dabi'u na magabata na kwarai halayen su akwai girmama iyaye da kuma umarni da yi musu biyayya wal amali ala kasbi ridahuma kuma mutun yayi kokari ya jajirce wajen yin aiki ba dan komai ba sai dan neman yardar su ma'ana aikin da zaka yi duk abin da ka san zai kawo maka yardar wa'innan iyayen to ka dage wajen yin shi domin babban matsayi ne a ce yau uwayenka sun yarda da kai wannan abin zai iya kawo maka wato yardar ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yazo ridallahu fi ridal walidai yarda Allah tana cikin yardar uwaye in iyayenka suka yarda da kai alama ce da take nuna cewa Allah ya yarda da kai in uwayenka kuma suka yi hushi da kai alama ce da take nuna cewa Allah subhanahu wataala ma yayi hushi da kai saboda haka duk yanda ka san zaka yi in dai hanya ce miki wanda za ta kai ka ga samun yardar iyaye to kai wannan abu shine wal amali ala kasbi ridahuma haka nan kuma yace wal infaqi alaihima da kuma ciyarwa a gare su ciyarwa a gare su shine lokacin da Allah ya baka wadata ka zama mutum cikakke kana da hurumin da zaka ciyar da su to yanzu ciyarwarsu ta dawo a hannunka a matsayinka ne mai wadatar da kake da halin da zaka musu lokacin da kake karami da kazo duniya tun kana yin hutsari a cikin tsamma su suka yi wato ruwa da tsaki wajen ciyar da kai su suka kula da rayuwarka su suka baka abin da kace har ka girma ka samu hankalin kanka saboda haka wannan abin da suka yi a yanzu bayan kuma kai ka girma ka zama mutum Allah ya hore maka to a yanzu kuma ai shine yake cewa retur kenan waccan da farko da aka yi alice yanzu retur ne yanzu kai ne kake da wato ragamar da zaka ciyar da su kuma wannan haƙi ne akan ka kai wanda zaka musu muddin Allah ya baka abin da zaka musu to dole ne kai to shine wal infaqi alaihim da ciyarwa a gare su Allah ya baka dama to shikenan yanda kake sayan buhun shinkafa kake kaiwa gidanka da kai da matarka da diyanka ku ci to lokacin da zaka sayo buhu ɗaya a gidanka to ya kamata ka sayi buhu biyu ɗaya ka kai gidan su baba da mama in yi su ɗaya sai ka kai gidanka me yasa saboda Allah ya baka ikon yin haka din amma in ya kasance Allah bai baka ba damar yin haka din saboda kana daga cikin talakawa inda su ma suke da bukata a taimaka musu to kaga wannan wani zanci ne na daban amma lokacin da Allah ya baka hurumi kana da ikon da zaka yi to lalle ana bukata ka ciyar da su ko da a ce baka ciyar da su da buhun shinkawa ba lokaci da lokaci dan abin da kasan zai haranta masa na ciyarwa to yana da kyau ka ringa yi a gare su sai ce wa adami idaihi ma haka nan kuma kada ka cutar da su uwayen naka yaya ne da mutum zai cutar da uwayen shi cutar da iyaye ba sai ta hanyar zawwa ba ka buge su misali saboda wannan dama ai ba zai yi ba a gare ka cutar da su shine duk abin da kasan zai sa su ji ba daɗi to ka nisance shi wani lokaci za ka gani mutum yayi abuwa shi sai shi babu daɗi cutarwa ce a gare shi wani lokaci za ka yi kai a matsayinka na ɗan su ka yi wani abu a cikin gari wanda za a zage su a dalilin ka ka cutar da su kenan duk abin da ka sani yau in ka fita cikin gari cikin jama'a za ka aikata shi ai aka tashi za a zagi iyayenka a dalilin wannan abun to in ka aikata wannan abun ka cutar da iyayenka shine abin da anan malam yake cewa wa adami idaihi ma kada ka cutar da su to kada ka aikata wannan abin da zai sa a zage su duk abin da ka san zai sa a zage su ko kuma a abuka cikin mutuncin su to in ka aikata wannan abun kamar ka cutar da su ne aw naharihi ma ko kuma ka hantare su ka wadi wata magana wadda za take ta cutarwa a gare su kamar tsoki misali akwai wanda baban shi ne mishi magana yayi tsoki wannan kamar nahar magana ce wadda take yasasshiyar magana ga iyaye a wani da Allah ga nuna a gida zo ka kai ni gari ina shirin ka zo ka ajiye ni a wani guri kai kuma kana can tare da abokan ka ana hira to baba ga nan ina zawa sai ka kashe apple din kana kashe sai ka ce wallahi baba sai a hankali shine na har hima din da aka ce kan wannan abin da kai ina iya ja maka fushin ubangiji kai tsiye ba tare da addu'a lokaci ba su iyaye ba kowace magana ake wadi akan haƙƙin su ba saboda suna da babban matsayi a wurin Allah subhanahu wataala sai ce wa khususan inda kibar kuma musamman lokacin da girma ya kama su lokacin da suka tsuha lokacin da suka zama lattijawa kaga ɗabi'a ce ta wanda yake lattijo ya ringa aikata wasu abubuwa waɗanda za ka ringa ganin su kai a gurinka ba daidai ba ne saboda shi wanda shekarun shi suka ja ya kai marhala ta tsuha to wasu abubuwan nashi da na yaro masu da bambanci wanda kai in yaro ne kaga bugun shi za ka yi don ka hukunta shi to shi babba ba za ka buge shi ba kuma mahaifinka ne to za ka yi da shi abin da za ka yi shi ne ka yi haƙuri ka shanye saboda kai ma da kana ƙarami ka mashi abubuwa da yawa wanda shanyewa to kada ka faɗi mishi mummunan magana ka shanye wannan yanayin nasa na tsuha har ya zamanto lokacin da Allah subhanahu wataala zai raba ku lahiya ya zamanto kun rabu da juna ko kai ka mutu ka bar su ko su sun mutu sun bar ka ya kasance kuna da yardar juna tsakankanin ku sun yarda da kai ka yarda su wannan abin shi ne zai zaka game da ubangijin ka lahiya sai ce li anna birral walidain yurdi Allah ta'ala saboda yardan Allah yardan iyaye tana kawo yardan Allah subhanahu wataala in iyayen ka suka yarda da kai to Allah ya yarda da kai qala tabaaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmati wa qur rabbi irḥamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ubangijinka ya riga da yayi hukunci, Allah ta'budu illā iyyāh, kada ku bautata ma kowa sai shi kadai, haƙƙi na bauta haƙƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, ba a gama shi da kowa. Sai ya ce wa bil walidayni ihsana, su kuma uwaye a kyautata musu. Kaga anan Allah bayan yayi magana akan bautawa a gare shi, me ya biyo baya? Magana iyaye. Ko ga na maka matsayi da kuma muhimmancin girman iyaye. Sai ya ce wa bil walidayni ihsana, su kuma uwaye a kyautata musu. Sai Allah ya ce imma yablughanna innaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sai ya ce idan ɗaya daga cikin iyayenka munzali na girma ya samu ɗayansu, ɗaya daga cikin iyaye ko mahaifi ko mahaifiya ɗaya ya tsufa da ran shi bai mutu ba kuma yana tare da kai, aukilahuma ko kuma gaba ɗayan su da baba da mama ga su nan sun tsufa kuma suna rayuwa da kai, Allah ce fala taqul lahuma uffin, kada ka gaya musu daidai da kalmar uffin. Kalmar uffin malamai suka ce shi ne mafi karamcin abin da mutum zai furta da bakin shi, hatta da tsoki zai iya ɗaukar ma'anar ofi. Kaga ka yi tsoki, wannan babban magana ce, ba a ma uwaye tsoki. Allah ya ce kada ka musu haka nan. Sannan walatan harhuma, kuma kada ka annahar shi ne ka yi musu tsawa, kada ka musu tsawa. Babanka yana gana ka ce yo ni babanka ka ga musu tsawa ke, yo ni mamoya za a, ba haka ake ma uwaye magana. Ya zama wajibi a matsayinka na musulmi ka koyi yadda ake magana da uwaye, ba a ma uwaye wannan magana. Wa qul lahumā qawlan karīmā, Allah ya ce in zaka musu magana ka faɗi musu magana wadda take ta girmama. Kaji su uwaye magana ake musu ta girmama, idan hatta da a cikin ɗabi'a ta urfin yadda muka tashi dan muka saba gani a dai. In babanka yanzu zaka mishi magana, baka ce mishi ba baba me kake so a kawo maka, haka wannan magana ta yi gautsi da yawa ga mahaifi. Amma me zaka yi amfani da shi? Ya kai kalma ta singa television sai ka ce baba me kuke so, a ɗabi'an mu a urfin mu na wannan ita ce girmama. Duk da yake baban shi kadai ne, amma zaka ce baba me kuke so, babanka ba zai kira yi kama mu za ka ce eh, ba daidai ba ne. In ka wada abin za ka ja abin wani iri ya zama bambara bai, saboda ba girmama ba ce ga mahaifi ka amsa mishi ta wannan siga. To irin wannan abubuwan su ne Allah yake mana wasiya a nan, tsakaninmu da uwayenmu mu nisance shi, ya kasance tsakaninmu da su babu komai sai kalmar girmamawa. Sai Allah ya ce wahfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma, sannan kuma ka kaskantar musu da fukafuki na kaskantar da kai, ka sauƙaƙa musu fukafukinka na kaskantar da kai, minar rahmati da tausayawa. Abinda Allah yake nufi a nan shi ne ka ringa sassauta musu magana lokacin da zaka musu magana, lokacin da zaka mu'amalance su ka mu'amalance su tare da tausayawa da girmamawa. Sannan wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ka ce ya ubangiji ka rahamshe su wannan uwayen nawa kamar yadda suka tarbiyyantar da ni da ina karami. Lokacin da kake karami kake zubar da fitsarinka da kashinka, baka iya wanke ma kanka sai an wanke maka shi, waye ya gudanar da wannan abuwa? Mahaifi ya ce lokacin da kake karami baka san baya za a tai a nemo shinkafa, baka san baya za a je a nemo ruwa a zuba a sha, waye wannan aiki? Baka san ba kwana a titi, babanka ko da bashi gida yayi kokari ya biya kuɗin haya ka zauna a gidan haya, baka san ba wahalar da yace ya samu wannan abu, duka waye maka wannan? Uwaye ne. Yau in ka girma, yau kai yanzu ka faɗa, ka ɗaga hannunka sama ka roƙi Allah subhanahu wataala, Allah ka ji kan iyaye na wannan abin ya gagare ka. Anya ko kana so ku gyara da ubangiji, idan ya kasance uwaye wa'inda suka reni ɗan su tun yana ɗan ƙararren tun kana cikin ciki suke wahala da kai da babanka da mammaka suke wahala da kai mammaka in ta sha wahala kana cikin ciki nan da nan babanka ya bar abin da yake zo ya kai ta likita har aka zo aka aiye ka baka san wahalar da ta sha gojin aihuwarka wataƙila yadda aka yanka mata ciki aka huddo ka wataƙila an yi tsammanin ba za ta rayu ba wajen aihuwarka haka har ka zo duniya ta shayar da kai ta kula da rayuwarka take maka wanka har lokacin da ka kai manzalin tamyizi na shekara 7 suka kula da tarbiyyar iliminka suka kai ka makarantar addini ka san wane ne ubangiji suka kai ka makarantar boko ka koyi ilimi na zamani yanzu saboda ka zo jami'a yanzu saboda ka yi karatu a boko ka kai manzali mai nisa ka zama ma'aikacin gwamnati kake ganin cewa wa'innan iyayen naka ba su da darajar da in ka yi sallah za ka daga hannunka sama ka ce Allah ka ji bansu wace irin asara ce wannan abin mamaki ne a samu musulmi wanda yake yin sallah ya yarda da Allah da ranar lahira a ce yau rana ta huto daga gabas ta fada yamma ya yi salloli guda 5 amma a cikin sallolin babu sallah ɗaya tak da ya ma iya yin shi addu'a wallahi wannan ya yi asara kuma haƙƙi ne a kanka tsakaninka da uwayenka ka ringa yi musu addu'a to wani irin ɗane ma kai har da za ka zo a yi sallah asuba azzawar la'asar magriba isha duka wannan sallolin su zo su wuce kai baka daga hannu ba ka ce Allah iyaye naka ji kansu amma kana roƙon Allah Allah ya baka gida da mota kaga mutunan manza ne kai mutunan manza ne wannan wahalar da suka yi duka kamance da ita wataƙila da ba su kula da rayuwarka ba da tuntuni ka jima da mutuwa amma duka suka sha wahalar wannan yau daga hannu ka roƙa musu Allah shi ne zai gagare ka akwai wanda shi a tunanin shi uwaye sai in sun mutu ne ake yi musu addu'a wai yanzu shi yana sallah ya ma kan shi addu'a yanzu jira yake sai baban shi mata tukunya ma da cewa Allah ka ji kan babana to ga ya maka sai sun mutu ake musu addu'a daga lokacin da hankalinka ya shiga jikinka ka gane wa'innan iyayenka ne to daga wannan lokacin ya zama wajibi akan ka wallahi sai ka musu addu'a ka rike wannan kuma in baka musu addu'a ba to kana gat da rasa sabuke haƙƙin su da yake wuyanka a gaban Allah saboda haka in ka yi addu'a cikin sujada ka ringa sanya wa'innan addu'o'in rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wannan addu'a ta zamanto addu'a ce da kan lazimce ta cikin sallarka ba sai sun mutu ba za ka musu addu'a tun suna raye kake musu addu'a Allah ya jikarsu Allah ya yassare musu Allah ya taimake su a cikin rayuwarsu gaba da baya kuma Allah ya sa su cika da imani su shiga aljanna wannan shine haƙƙin da yake tsakaninka da su a wata ayat ta daban Allah subhanahu wata'ala yake cewa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana Allah yace mun yi ma dan adam dangane da iyayen shi wasilci na kyautatawa Allah ya maka wasilci ka kyautata ma iyayenka yace hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha mahaifiyar shi dan adam ta doki cikin shi kurhan a wata matsaya ko kuma wata yar tazarawar da take mai tsananin wahala wa za ta fakura haka kuma ta zo ta aiye shi a fatara mai tsananin wahala marhala ta dogon ciki jama'a marhala ce mai wahala kai in kaje mata masu ciki wahala da suke sha za ka yi mamaki wahala take yi sama da yadda kake tsammani akwai wadda ita yanzu da za a hudda mata ma cikin da ta fi so amma duka suke haƙuri yanzu ka fito in kana so ka gane daukan ciki na da wala ka kasashen turai yadda suke gudun aihuwa ba diyan bane ba bisa su a su wannan wahala ce ta period kin nan ta wata 9 suke guje ma amma kai ta kama haifiyar haka ta hakura da kai a ciki har ta aiho ka duniya kaga abu ne mai wahala sannan kuma wa wada'atu kura wajen aihuwan ma akwai wahala mata nan ne suka mutu wajen aihuwa suna da yawa dan ka gane ba abu ne ba mai sauki wannan kadai ya isa ka gane cewa uwaye dole ne ka kyautata musu amma abun mamaki kaga wani ya fifita matar shi akan iyayen shi to wannan ba karamin rashin hankali bane in dai mutai yana da hankali da yake tunani da kokwallo shi ba zai yi wai fifita matar shi akan mahaifiyar shi ba zai yi ba sai mallan yake cewa ina daga cikin halayen su su ahlus sunna magabata al'amru bi husnil jiwa umarni da kyautata abokantaka ta zamantakewa kyautata makwabtaka wanda kake zama da shi zama ya hada ku guri guda ya zama makwabcinka ko a shago a kasuwa ko a masana'anta ko a wajen aiki kai ko kuma a gida ne katanga guda ya zama makwabcinka to ma'ali suna magabata suna umarni da a yi kyakkyawan mu'amala tare da wannan makwabci a kyautata zaman wannan da ya hada ka kyautata shi yana daga cikin kyautata zama da mu'amala da makwabci shine duk abin da ya same shi na ji'e wato murna da farin ciki ka tai ka taya shi in abu na wato alhini ya same shi ka je ka taya shi alhini da bakin ciki sannan kuma kada ka yi kokarin cutar da shi a matsayin shi na makwabcinka kaga wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da jibril yake mun wasalci dangane da makwabci ما زال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت انه سيورثني حكمه سيورثني النبي صلى الله عليه وسلم يكي cewa malaika jibril da yake mun wasalci dangane da makwabci kullun gina mun wasiya game da makwabci annabi yace sai da nayi tsammanin cewa wannan makwabci in na mutu in an tashi raba abin da na bari makwabci na rakisan shi saboda girman matsayin shi a wajen makwabci Annabi sallallahu alaihi wasallama shine babban abin buga misali kuma babban abin koyi yaya annabi yayi rayuwa da makwabtan shi dukkanin mu mun san kissar wannan ba yahudan makwabci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in yayi share gidan shi saboda shi ba yahudi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga musulunci dan aka share gidan shi share sai ya ce ma matar shi mai komai nan ki gani sai ya watsa ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya sa a kwashi bai zuwa ya kewa yayi ce ciwo waye yake je wallahi yau kai kwana a jandarme a annabi sai sa akwashi gobe ya kara zubo wata annabi sai akwashi kai hasali ma wata rana da aka zo wannan bayhudin bai zubo shara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mali hadha yahudi me yasa wannan bayhudin yau fas shara bai zubo wallahi kai ba lahiya ba inda lahiya shi da ya zubo annabi ya ce bari mu kewaya mishi annabi ya kewaya gidan shi ya ne yau ban ga bashara aka ce to ai hiwana naka ba lahiya shi yasa da a ce kai ne makwabcinka yake zo maka shara dama an yi so dai to ya kara saboda za ka kai shi commissariat ne kuma in aka yi ka tani kai hakurin ma baka me baka tanka mishi ba to babu yanda za a yi wai dan ya rishi lahiya ka tagaida shi ba zai yi amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kewaye jina ya tafakkada halin yana bibe yaya halin shi yake kaga wannan yana koya mana yanda yake zama da makwabci babu cutarwa shi makwabcin shi yake cutar da shi amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koyi wannan abin da ya bada na misali shi yasa wannan makwabcin ya gano ashe shi kuskure ne kaga ba zai kara ba gaba amma mu yanzu tsakanin makwabtan mu babu komai sai shiga haƙi da cutarwa zaka zubi da gwalalin gidanka ga gidan naka nan katanga kudi na makwabcinka amma ka gani gwalalan gidan naka yana zuba a titi ajiye magana cewa gwalalan gidan ka shigo titi cutar da al'ummar annabi ne a gehe saboda don ne bu titin ka cutar da shi ka cutar da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya dauka musu haƙƙin su kaka dauka kayan wasa ne a wannan gwalalan kuma ya zo ya bar katanga gidan makwabcinka yana bata mishi kofar gida ni maka shi kake bata mai kofar gida wannan shine zamantakewa da makwabci ka cutar da shi ka cutar da masu wucewa ba haka muke yi tsakanin mu da makwabtan mu haka muke yi wani dare zai bi ya kwashe gwalalan gidan shi ba zai kai can daji inda ba zai cutar da kowa ba a kofar gidan anan zai zubi da gwalalan ya bi daga titin shi da kofar gidan makwabtan shi shayo kana duk wanda ya ji warin matsalar shi ce shi dai ya kwashe ya rabu da wahala ka kwashe ka rabu da wahalar gwalalu amma ka kwaso bala'i na zunubin al'umma saboda gobe gaban Allah sai Allah ya wuce masa ba haka muke rayuwa to wannan abin duka bayya daga cikin kyautata makwabtaka da mutane wa'inda kake rayuwa da su ka kiyaye haƙƙin su kada ka shiga haƙƙin su kuma ka kyautata mu'amala tsakaninka da su shine abin da ya kasance daga cikin halaye na magabatan ƙwarai sai ce warifti ma'al ibad haka kuma da saukakawa tausasawa tare da bayin Allah in zakai mu'amala da mutane ana so ka tausasa kada ka kasance mai kaushin magana akwai wanda shi in za a mishi magana ma har dare-dare ake saboda an sani in dai zai buga magana a cikin goma to takwas din ba su da kyau halin shi kenan kaga wannan bai siffantu da siffa irin ta magabatan ƙwarai ba haka nan kuma wasilatir rahim da sadar da zumunci yana daga cikin halayen magabata yau muna sadar da zumunci a'a ba mu sadar da zumunci sadar da zumunci yayi karamci a cikin rayuwarmu wannan kanan mahaifinka ne amma a cikin gari dai kuke rayuwa sai ai wata 6 bai ganka ba ga shi ba haula la quwwata illa billah ta irin al'umma ce wannan to wai wannan ba mai dama ne kanan mahaifi ne to wani mahaifin nashi ma wata 3 suke bizin ba ai kai warawa jama'i wai gagarun ku daya amma kaga mahaifinka yake yi wata gogan ba saboda mutunan banza ne ba daidai ba a ringa sadar da zumunci ƴan uwanka waɗanda suke na jini a ringa sadar da zumunci sai a ringa ƙarya ana cewa wai salula ta kawo sauki eh salula ta kawo sauki amma an ka shiga ba mai kiran wani a sallar ku ba a kira a sallar kuma ba a kai ma juna ziyara sannan kuma in kai magana sai a ce maka to ainihin littar gidan wane ne tsammanin wani abin shi na zo amsa shine yake tsammanin kai zuciyarka saboda Allah zaka ina ruwanka da abin da zai faɗi ka ajiye abin da zai faɗi a gidi kai ka je ka sadar da zumunci wannan shine abin da Allah ya umarni to ka sauke kuma haƙƙi ne akan ka tsakaninka da ƴan uwanka ka ringa yin zumunci a tsakaninku da kai da ƴan uwanka sai ce wa ifsha'is salam magabatan ƙwarai suna yaɗa sallama tsakaninsu Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu kawai mutum zai zo ya wuce. Yana kallon ka kana kallon shi ido hudu zaku yi. Girin ka kalle shi kalle ka shiye nan kai kaina. Ba me ma wani magana. Ko kuma in mutum ya kokari ne fa. Ya maka oda. Titi. Wai an gaisa kenan. Ya ne jiya mun gama ina ma oda baka ji ba waye ce ka mai oda ta kai ka mai sallama ba ka mushi oda sallama aka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi yake cewa ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum annabi ce afshu salama baina annabi ce shin bazan nusar sheku da wani abu ba wanda in kuka yi shi za ku so junanku annabi ce ku yada sallama tsakaninku yada sallama yana sa ku so juna yada sallama yana sa ku so junan wane so wane amma mu mu yada sallama tsakaninmu yau kowa rayuwar shi yake yi ba ruwan shi da kowa kaga wannan yana ƙara nisantar da soyayya da take tsakanin al'umma shi yasa sai ka gani kowa yana gudanar da rayuwar shi ba ruwan shi da wani in wani abu ya samu wannan sai irin ganin to tunda jiwa ce ta tsallake kanka ta wada kan kowa amma da ana yada sallama in ka gamu da wani ka mishi sallama in ka gamu da wanda ka sani ka mishi sallama wanda baka sani ba ka mishi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan abin yana gadar da soyayya tsakanin al'umma sai ce wa rahmatil fuqara'i wal masakini wal aitam wa abna'is sabil yana daga cikin halayen magabata wato tausayawa talakawa da miskinai da kuma marayu an ga tausaya musu talakawa ana tausaya musu a cikin al'umma yau ko kuma kyale su ake wannan talaka ne ka san talaka ne yana da bukata kai kuma Allah ya hore maka shin kana waiwayawa ka ga rayuwa wannan talakan take menene abin da yake bukata wanda zaka iya bashi agajin shi kai a karan kanka ko kuma rayuwar ka kake yi kai kadai babu banka da shi wa'innan marayu ne babansu tare yake rayuwa da kai a da yau Allah ya dauki rayuwar shi babu shi ba su da wanda zai musu ka zo zakka ma diyanka kai tunani akan diyan wannan abokin naka da ya rasu yau babu wanda zai musu da babansu yake musu makwabcinka ne Allah ya mishi cikawa ga diyan shi nan da da baban shi tare kuke zama abokinka ne yau ya rasu layya ta zo ka sayi ragon gidanka da diyanka amma makwabcinka da ya mutu yau tunda ba shi babu wanda zai yanka masa rago kai tunani akan wannan kai wa diyanka kayan sallah saboda kai diyanka suna da kai to wannan makwabtan naka su da baban sai mutuwa gare su kai tunani akan su a ka sayi ragon gidanka shikenan wanda bai yanka ba shi zai dan an soya an kai masa dan guntun nama su ma da isa an sa a bakin salati a diyana sun sa kayan sallah shikenan wanda ba sa ba kayan sallah ba matsala ta wace ba wannan ita ce rayuwar mu a yau to ba ka bunga ba ta sike kuma in kana so ka tabbatar da haka shine kaga nan da shekaru kadan baya ba ma da yawa ba ta dauki shekara 15 zuwa 20 baya uwaye mu ba haka suke rayuwa ba zaka samu a unguwa akwai wani mutum shi dai ne amma sai ma gida ya kai 30 kayan sallah shi kadai ba haka bane ba ke da kun kai ku 30 mutum dai ne zai muku kayan sallah kuma ba ku da haɗi da shi na dangantaka saboda ɗabi'a ce ta ƙwarai wanda mutanen da suka yi dan me yasa yanzu muka bari ta huta daga cikin mu kaga wannan nan muka ce mu ba mutanen kirki ba in kuma mu mutanen kirki ne to lalle ku halin mu ya zamanto ragaggen hali ba cikakken hali ba sannan yake cewa abna isabil da kuma kyautata ma waɗanda suke ɗan matafiya ne wanda suka yada zango kamar yanzu mutun ya huto daga difa zai ta yi mai ko kuma ya huto daga yamai zai je difa zai yada zango a sandar ba shi da kowa ai ba shi da inda zai kwana ya zai irin wannan suna buƙatar taimako to irin wannan ana kyautata musu wannan magana za ta sa ni in tuno da ɗaya daga cikin magabata abun koyi na ƙwarai mutumin arziki dattijan ƙwarai dattijan sunna a birnin Agadez ana ce mashi Alhaji Ammani Alhaji Ammani mutumin ƙwarai Allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alheri wato da a ce ana samu a cikin kowace jaha irin su Alhaji Ammani da yanzu an ci gaba kuma da an kawo wato sauki a cikin abubuwa da yawa har yanzu yana nan da ranshi yana nan cikin Agadez duk wanda ya zo Agadez ba shi da inda zai kwana in ya tafi gidan Alhaji Amman ya samu zakka zamna ka samu gurin kwana kuma abinci za ka kawo mashi kuma abinci ba wai kakai tsamanin garin rogo za ka kawo ko kunu ka sha abinci za ka kawo maka lafiyayyen abinci irin wanda a gidan kuma in kana zan shi ne za ka kawo haka yake wa baki waɗanda suka safka a garin Agadez waɗanda suke tahiya sun rasa gurin sama haka in sun zuba yake musu har yanzu har gobe wannan abin haka ake yin shi a cikin gidan Alhaji Ammani muna da irin shi a nan muna da irin shi a can to ya kai irin su Alhaji Ammani suke karamci akwai wanda sun yi shi arziki amma ba su irin abin da yake ko ba haka bane wanda yana maka zuciyar abin ne a dabai da kuma ɗabi'a da halaye waɗanda suke mana gaba Allah ya saka mu shi da alheri wannan kaga ya siffanta da halayen magabata kenan wanda kuma haka ake so musulmin ƙwarai malam yace daga cikin halayen su annahyu anil fakhr wato suna hani dangane da alfahari kaga alfahari shine mutun ya ringa yin alfahari da wani abu wanda Allah ya bashi ka ringa nuna cewa ai kaza himu kaza in al kaza ake nema daga an zo kan mu a dasa aya kana alfahari to wannan abun bashi da kyau ba a yin alfahari saboda abinda kake yin alfahari da shi in ba kai ba ka ba kanka to tunda ba kai ka ba kanka ba menene ne alfahari yanzu in kuɗi ne aka baka kuɗi kake alfahari duk garin nan ba wanda kai ka kuɗi to kai a tunaninka tunda a garin wannan ba wanda kai ka kuɗi shikenan duk duniya kai ka kuɗi a akwai wanda suka sha gaban ka tuntuni an riga an yi su sun shuɗe saboda duk kuɗi in kuɗi ne kake yi a ce kai ka kawo kuɗi kana jin kuɗi ba ka kai ƙaruna kuɗi ba saboda shi ƙaruna da Allah ya bada labarin shi mangazojin shi ma kattai suke haɗuwa sannan a ɗaga sama saboda yawa kilo kile kile na mangazojin da gare shi sai an haɗa kattai suke iya ɗaga kiliruwan kai ka gaya mana duk kuɗinka kai mun tazo jin ka mutun da zai daga kina aliyu ake sashi ko nan ka gane bambancin kudin ba dai bane to kuma zaka ma alfani karu ne ya kai karshen shi kasar ta kama shi ko ta hadiye shi haka yi alfahari da kudi in mulki kake ji da ya kake da kai da fir'auna yayin da aka waye gari yana ganin shi yake rayawa shi yake kashewa in aka yi jariri namiji sai a kashi a yanka a gaban shi in aka yi mace sai ce jeki ya ce mun raya wancan mun kashe wancan kai da mulki wata kai ni ne ma ubangijin kuma daukaki ba haka yake ba ina yake yanzu ruwa ka sai ka kawo shi kai baka doka izina daga wayin nan inda suka gabata in ƙarhi kake ji kana jin ƙarhi yaya kake da kai da wato samudawa ko adawa su yanzu saboda ƙarhi da Allah ya ba su da manyan jiki da damatsa in suka tashi gina daki kai yanzu zaka gina daki siminti ne yake sa a yi burgi ko a dore burgi kan burgi a maka rihin kwano a su irin wannan manyan duwatsun ne suke zuwa kawai haka ne zai su kankara yanda kake sa wani abu a dan feri ka kamar ka samu wannan katangai ka nemi wani kare ka kankara ai rami zan to su haka suke yi su kera daki saboda tsananin kari dutsi kawai suka zo haka ne suke yi kuma in girman jiki ne kake ji kai yanzu ba an haka dauko ba are din ra in hannu zai dauke ka haka ya ce la yon dan mitsi kan wanda kake daga cin naka haka zai daga to amma yanzu duka wa'annan gaba dai Allah ya shudar da su kai ya kawo to wai ta ina ne kai ni kake da wanda zaka yi alfahari da shi babu ba kai abin da zaka yi alfahari da shi to shi yasa ahli sunna daga cikin dabi'u su suna hali akan wannan haka ne kuma wal khuyala'i da kuma jiji da kai sai ana hani akan jiji da kai garin ga jiji da kai in ka shigo cikin mutane kana takama kana nuna kowa ba kowa bane a in ka zo waje dole ne kai an tashi kowa yake kujera to kai da ka zo dole ne an tashi tukun ka zamana in ba ka bai baka nuna kasa jiji da kai wal kibr al kibr shine girman kai ka ringa nuna mutane girman kai a wa'annan su sun yi kadan ka zo cikin su ka zama a wani yayi kadan in mishi magana ni me zai gama ne da shi sa'an shi ne ni girman kai ke inda a ce girman kai abun kwarai ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna cikin talakawa ba kaga nan Annabi wa'azi ne yake yi sai wani makaho ya zo ya shi yana tambayar shi amma da makawan talaka ne sai Annabi ya kisa wararen makawan ya juya wajen masu kuɗi masu mulki yana musu wa'azi don su bi Allah saboda Annabi na ganin wannan masu kuɗin suka bi Allah an samu izza a musulunci Annabi sai ya kisa wararen makawan nan kai tsaye Allah ya mai doro ya ce abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma kuma idrika la'allahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta anhu tala aka ce ya juya kai lokacin da makahu ya zo mishi Allah yake ce ma annabi wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ya ga ya maka cewa shi in ka mishi wa'azi ba zai shiri ba zice shi ba da su tsarkaka ba aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra ko kuma zai wa'aztu da wa'azin da zakka mai sai wa'azin na kai mishi amfani amma man istaghna amma wancan wanda yake mai kuɗi ne su wa'annan kafiran fa anta anhu talaha su ne ka koma gare su kana yi musu bayani Annabi ne yake ma nasiha wannan abin da yake bani to kaga kenan girman kai ba abin yi bane Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake da girman kai koda da yayi da ƙwayar zarra ne ba zai shiga aljanna ba sannan haka nan kuma wal ujub da jiji da kai mutum ya ringa jiji da kai wal baghi sannan kuma da tsaurin kai shine al baghi tsaurin kai kaga tsaurin kai baya daga cikin dabi'u na mutanen kwarai wal istitalati alal khalqi bighairi haqqi sannan kuma
da nuna fifiko a cikin halittu ba tare da gaskiya ba, ka ringa nuna kai kahi kowa, shine al-istitala. Kana nuna fifiko cikin mutane, kai a garin nan ba wanda kai ka ba wanda ya isa yayi kaza, kaga mutane yana wadi ni ba wanda ya isa in yayi kaza, wannan istitala ne bi daga cikin halayen magabatan gari. Sai ya ce wa ya'muruna bil zubil adli fi kulli shay'in, yana daga cikin halayen su suna umarni da alazumci adalci a cikin komai, saboda adalci dabi'a ce ta magabatan gari, ba rashin adalci ba, adalci. Sai malam ya ce yana daga cikin halayen su adamu tahawuni bi shay'in min fadailil a'mali wal aqwal, ba sa yin rukun sakainar kashi ko kuma sako-sako da wani abu wanda yake na ayyuka masu fadala ko kuma maganganu inda suke masu fadala. Duk abin da suka san yana da fadala, ko da dan kadan ne na aiki za su aikata shi, ko da dan kadan ne na fadi to zaka ga sun fade shi. Musamman ma allati ragaba shar'u fi fi'liha, wannan ayyukan na fadala wanda shari'a ta kwadaitar wajen aikata su. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi, hadisin Imam Muslim ya rawaito shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin talqi. Annabi yace kada ku kaskantar, kada ku rena aikin kirki koda dan kadan ne, kada ku rena shi. Annabi yace walau an talqa akhaka bi wajhin talqi, koda ka gamu da dan uwanka ne ka saka mushi huska, kada ka rena wannan abu. Shine sakin wuska an gama da wani yana ladan sadaka za a rubuta maka, tabassumu ka fi washi akhika sadaqa, wani hadisi. Ka gama da mutum baka san shi ba, bai san ka ba, ai shine ba washi yace shin wada wuska ta hita tabarma ko, ka gama da mutum bai san ka ba ka san shi ba, ka saki mushi wuska, kaga dare mai wuska. In ka gama da mutum bai san ka ba ka san shi ba, ka dare mai wuska, ba zai ji ba dadin mu'amala da kai. Amma lokacin da ka saka mushi wuska ya ga fara'a tare da kai, wannan abin da kai, abin da za a rubuta maka a cikin littafin ka shine ladan kai sadaka. Kaga dan karamin abu ne ko? Karamin abu ne, kowa yana iya yi, amma akwai wanda wannan abin ya gagare shi ba zai iya yi. Shi kullun cikin tsamurin yake, kullun kamar an taba shi. Kaga ba daidai bane. Sannan yake cewa daga cikin halayen su annahyu an su'i dhanni, suna yin hani dangane da munana zato, wanda kaga a cikin mutane akwai wanda suka mai da wannan abin halinsu, suna munana ma ƴan uwansu zato. Kawai yanzu babu dama, kaga mutum ya huto daga gidan shi, sai ka ce ka tamam ya huto, kawai yanzu zuwa za a je a saba ma Allah, wa ya gaya maka yaushe kuka yi da shi, a mummunan zato kake mishi. Lokacin da kaga ya huto daga can wani shago, shikenan kukuna nan kun tare a gehe, kai mutumin gashi to ina ga giya ce su yaushe ne da kai giya ce su, ai ai shagon giya ake saidawa, to giya kada ake saida a shagon, a banda giya ana saida shi, to waye ya gaya maka ko shi ne su, kai kana nan kana wadin mutane ya so giya, kaga mummunan zato ne. To wannan abun bashi da kyau, wattajassus, haka kuma da binciken kokof shine attajassus. In mutum ya abu, kai dole sai ka bincike shi kwakwaf, ka gano menene abin da yake yi, shi ne binciken kwakwaf. A kaga mutum kullum aka tashi yana yin arewa ko, in an kuna zaune kullum misalin karewa goma, sai ka ga ya hudu mutum ya yi nan, kullum karewa goma ya hudu, sai ka ce ka ni hoya wannan mutum ya hina bishi, na ga ina ne yake zuwa, ina ruwanka da inda yake zuwa. In ka bishi ka gano inda yake zuwa, ka kawo mashi binciken kwakwaf kenan. To irin wannan abin addini ya hana shi, babu ruwanka da rayuwar mutane fa, a'a kai ma ka iya da zaka rayuwa. Wannan bai daga cikin halayen su. Sai ce wattiba'i auratil muslimin, da kuma bibiyan al'auratul muslimai. Menene bibiyan al'auratul muslimai? Abinda suke koyewa kai ka ce dole sai ka gano ka sani, tunda har mutun ya koye bai bayyana ba, bayyana so ne ku sani ko? To dan me ku zo ku ce ala dole sai kun gano kun sani? To wannan abin bashi da kyau, shine ittiba'i auratul muslimin, ka ringa bibiyan al'auratul muslimin. Sai ce li anna dhalika yufsidu al'alaqatil ijtima'iyya, saboda wa'innan abubuwan da aka zano suna bata alaka ta zamantakewar yau da gobe tsakanin juna. in ya kasance kana bibiyan mutum kai ka mushi bin diddigi ko kuma kana bibiya abin da yake boya sai ka gano radde ganka ya kenan kaga alaka ku za ta baci wa yafarriqu bayna al-ikhwan kuma wannan abin yana rarrabawa tsakankanin ƴan uwa ko dan uwanka ne yau kake boye wani abu yayi ringa bibiya ka sai ya gano radde aka gano kan ka gano ya ganka zaka ji babu dadi ko kaga zaka rike shi a cikin ranka alhali kuma dan uwanka ne bai kamata ba a saba ka tsakanin ku da kai da shi sai ce wa yazra'ul fasad kuma wannan abin yana gadar da banna a cikin al'umma to mutum ne yake boye misali jama'a mutum ne yake saba Allah yake shan taba to amma da yake shan taba sai bayya so a gani in zai sha ya boye in zai sha ya boye ko kuma kuka bi shi ala dole kuke bibiya shi bincike ko sai kun gano me yake kawai kuka ritsa shi dama kai da kake haka dawa ce kake ja mutumin manzo Allah ya tona asirinka dan Allah gobe in zai sha taba ya boye ba zai boye ba to wanda yake boye ma sai gani kenan yanzu me yasa kaga ba zai boye ba kaga zai ci gaba da bayyana banna abin kasa shi yasa kace wannan abin yana fagadar da bayyana banna abin kasa to shi yasa aka hana shi ba shi da ke wannan abin sannan daga cikin halayen su yace la yaghdabuna li anfusihim su ahli sunna magabata daga cikin dabi'ar su da halayen su ba sa yin hushi a karan kansu wai dan ka taba su yi hushi a dalilin ka taba su a su kawai hushin su shine ka taba Allah amma dan ka taba su wannan ba wani abu bane li'annahum yafqahuna fiqhal ghadab saboda su sun fahimci menene fiqhu sun fahimci wato fiqhu suna da fiqhu na hushi yaya ake hushi sun sani sun karanta sun gane Allah madaukakin sarki ai mun karanta aya a darasin mu na satin da yace ko Allah ya ce wal kadhimina al-ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah ya ambace su yace da wa'inda suke koyi hushi kai kana da damar ka bayyana hushin yake ka koyi wal afina 'anil nas da wa'inda suke yahe ma mutane in ai musu laifi wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa to kaga saboda wannan aya to ba za su yi hushi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yubdiyahu hashara Allahu yawm al-qiyamati ala ru'us al-halaiqi hatta yukhayyirahu min al-hur al-'ayn ma sha'a. Aw kama qala alaihi salatu wasalam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya boye hushin shi alhali yana da ikon ya bayyana. Wani ne ya taba ka? Ya bata mare kana da iko ka bayyana hushin saboda ka haƙarin shi in ka buge shi ba abin da zai ka bayyana hushin ga ko amma sai ka hadi baka bayyana ba annabi yace wannan mutumin da yayi wannan abin Allah zai tada shi ranar kiyama a gaban talikai gaba daya har sai Allah ya kawo hurul aini na aljanna mata za a bashi zabi he ya zabi abin da yake so a ciki wannan shine sakamakon hushin da ya boye kaga in kana tuna irin wannan sakamakon wanda Allah yayi kaga kenan zaka ringa boye hushin ka ba zaka yi ba إلى غير ذلك من أخلاق النبوة الفاضلة الكريمة. دواء النند أكذانو دما وسوند بأذانو با. ذاك تكين حالا ين النبتة وإن سكير درجة دقيرما. على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن وإن حالا ين الله ييم ما أبو تنسو. صلاة تأمنتي تكوكوزو أغرششين عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكاغا wannan shine karshen abin da malin ya kawo dangane da dabi'u da halaye na magabata ya zano mana wasu ne daga ciki amma ba su kade bane in aka ce za a zano sai a cika wannan littafin musu kare amma ya zano mana kadan kuma ina kyautata zatan wa'innan da ya kawo mana kadai da a ce musu simfatta da su zai zamanto halaye mu sun gyaru sun zamanto suna da tsarki a cikin rayuwar mu ta yau da gobe sai malam yace faslun min wasaya wa aqwali a'immati ahli sunnati wal jama'a fil ittiba'i wan nahyi 'anil ibtida wannan fasalin da zai shiga fasali ne da zai kawo mana wasiyoyi da maganganun shugabanni na ahli sunna wal jama'a dangane da biyayya da kuma hani akan bid'a sabon fasalin da malam zai mana bayani kenan zai kawo mana maganganun magabata ne da suka yi akan biyayya da kuma hani akan yin bid'a. Kaga kenan yanzu zai shiga mana sabon zance. Sai yake cewa awwalan na farko qala as-sahabi al-jalil mu'adh bin jabal radiyallahu anhu. Magana farko da ya kawo magana sahabi mu'adh bin jabal sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara yarda a gare shi. Mu'adh bin jabal yake cewa ya ayyuhan nas alaikum bil ilmi qabla an yurfa ala wa inna raf'ahu dhahab ahli wa iyyakum wal bid'a wat tabaddu'a wat tanaqqu'a wa alaikum bi amrikum al atiq. Mu'adh bin jabal Allah ya ji kai shi da rahama yake cewa ya ku mutane alaikum bil ilmi qabla an yurfa, na hore ku da yin ilimi tun kafin a doke shi. Abin da yake kenan, kaga to kenan ilimi doke shi za a yi kware kwa. Akwai wani lokaci da zai zo a duniya za a doke ilimi, wani lokaci ne shine ala wa inna raf'ahu dhahabu ahli, yace ku shurara doke ilimi ba ilimin bane ka to kam za a doke a ce babu ilimi a duniya, masu ilimin ne za a ringa dokewa da Allah zamanin kamar yayi ko kaga yanzu duk kaga wani babban malami ya mutu to da wuya a samu irin shi, ba ƙara samu irin shi cikenan. Da Allah ba masu ilimin bane yake dokewa, masu ilimin ne yake dokewa. To za a waye gari duniya babu mai ilimi, sai ƴan hayaniya kawai su ne kadai za su yi ta hayaniya su cikin al'umma. Kaga kuma tsakani da Allah jama'a, in muka kalli rayuwar mu ta yau za ka iya cewa zamanin ya zo. Ka kalli yadda al'amarin addini yau ya komo hannun ƴan sari, ana ma addini abinda aka kowa yana mushi, yana ma addini hawan kawara, yana wada abinda ya ga dama. Mutane kuma suna shuraran shi, yana da mabiya suna bin shi, wato sai ka tausaya ma zamanin. Amma ba haka bane, sunna ce ta Allah abin kasa, za a zo wani lokaci da za a dauke masu ilimin, babu masu ilimin sai ƴan hayaniya. To kamar zamanin ya haura da su kanmu nake shi, Allah ya tsare mu. Sai ya ce wa iyyakum wal bid'a wat tabaddu'a wat tanaqqu'a, yace ka shedun ku da bid'o'i. Bid'o'i shine bid'a shine wani abu da aka kirkiro wanda babu shi a cikin addini, daga baya ne aka kirkiro shi kuma sai aka sa shi cikin addini, shine bid'a. Yace to ka shedun ku da wannan. Haka kuma wat tabaddu' da bid'antar da wasu, mutum yana addinin shi ka zo ka ce mishi dan bid'a, babu hujja babu dalili, shine bid'antarwa. Yace ku nisanci wannan abun. Sai yace kuma wat tanaqqu' shine tsanani wanda yake abin zargi wanda ya wuce iyaka. Tsanani a addini, ka zo ka tsananta ma mutane tsananin da ya wuce iyaka, ka wuce gona da iri wajen tsanantawa. Kace wannan abu ma ku nisanci shi. Kaga ko wannan su suna addini sun tsananta, gani suke yi wannan tsananin shine addini. To ba daidai bane ba. Sai ce wa alaikum bi amrikumul atiq, yace kuma na hore ku da al'amarin ku wanda yake na asali, shine ku koma addini irin na magabata wanda annabi da sahabbai suka yi. In kuka yi wannan to shikenan za ku samu tsira. Kaga wannan nasiha ta Mu'adh bin Jabal nasiha ce wadda ta cancanta a rubuta ta da ruwan zinari, saboda maganganu ne waɗanda in mutum ya yi aiki da su zai zamanto sun taimaka ma rayuwar shi a duniya da lahira. Thaniyan, magana ta biyu da malam ya kawo, yace wa qala as-sahabiyyu al-jalil Hudhaifatu bin al-Yaman radiyallahu anhu, yace sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai girma Hudhaifatu dan Yaman Allah ya kara yarda a gare shi, yake cewa wannan sahabin Hudhaifa shi sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine wanda annabi in zai yi sirri yake kirawo shi, shine abokin sirrin manzo Allah. Kowa a duniya yana da abokin sirri wanda zaka kirawo shi, gaya mishi sirrin ka, kayar da shi. To annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira Hudhaifa sai ya gaya mishi sirrin shi. To Hudhaifa yake cewa kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yad'a lil akhiri maqalan فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم. حذيفه yake cewa kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Hudhaifa yace duk wata ibada, me amsa sunan ibada, wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam basu yi ta ba, yace to kar ku yi ta. Ai abu ne mai sauki, ko duka ibadojin da sahabban annabi suka yi sanannu ne. To in dai abu aka ce sunan shi ibada kuma ka gano sahabbai ba su yi ba, ba zai fa yace to kakkai wannan ibada din. Yace fa innal awwala lam yada lil akhir maqala. Yace saboda su ɗan warkon ai ba su bar wani guri na magana ba ga ɗan baya. Ma'ana su sahabban annabi babu wani abu face sun aikata shi, babu wata magana face sun wadi ta, to dan ni ɗan baya za su zo su wadi magana kuma a rike ta, a rike da ɗan warkon shine mafi dacewa. Tunda ɗan warko sun wadi kwari, ɗan baya to me za su zo su ce? Babu. Tunda ɗan warko sun yi bauta, ɗan baya da me za su zo da sabuwar bauta wadda ɗan warko ba san ta ba? A su rike ta, su rike ta warkon, shine abin da yake nufi. Sai ce fattaqullaha ya ma'sharal qurra. Saboda haka ya ku masu karatu ku ji tsoron Allah. Khudhu tariqan man kana qablakum, kuma ku riki hanyar wa'inda suka kasance kayan ku sune magabata sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaji shi kuma nasiha shi. Thalithan na uku yace wa qala sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Sahabi mai girma Abdullah dan Mas'ud, sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne, Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa man kana mustannan falyastanna biman qadmata. Yace duk wanda ya kasance zai aikata sunna, yace to yayi sunna ta hanyar koyi da waɗanda suka riga suka mutu. In zaka yi sunna, ita sunna in za a yi ta ba zuwa wani ba ake a ce ga wata sunna nan sabuwa ta zo a ringa aikata ta, a sunna zamanannen abu ne kuma a rubuce take an santa. To shine yace duk wanda zai yi sunna, yayi sunna da waɗanda suka riga suka mutu. Yace ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yace ba kowa bane ba face sahabban annabi Muhammadu tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Yace kanu khaira hadhihi al-umma, sun kasance su ne mafi alkhairin wannan al'umma din. Wa abarraha quluban, zukatansu kuma sun fi zukatan kowa tsoron Allah. Wa amaqaha ilman, kuma iliminsu ya fi na kowa zurfi. Ba wani wanda yake da ilimi na addini yau wanda ya kai sahabbai. Saboda me yasa? Saboda su ilimin daga wajen annabi suka dauko shi. Kai kuma yanzu ai dan aka ce wa baka ilimin addini zaka ce malamin ka ne ko? A wajen shi ka koya. To su waye malaminsu? Malaminsu annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai ce wa aqalla hata kalluhan, kuma rayuwarsa ta kasance babu dora ma kai irin yanda muke yanzu. Da abin da zaka yi ka dora ma kanka. Allah ya dora maka wani abu, kai kuma ka dora maka kanka abinda Allah bai dora maka ba. To su ba su yi rayuwa haka ba, sun takaita da iya abinda Allah ya dora musu. Mu kuma mun dora maka kanmu abinda Allah ya dora mu, wanda Allah bai dora mu ba ma kuma mun dora maka kanmu. Sai yace qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa innas sahabban, yace wasu jama'a ne wanda Allah madaukakin sarki ya zabe su dan su zamanto abokai ga annabi shi sallallahu alaihi wasallam. Duk sahabi aboki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine ka cewa sahabbai, a ce wannan sahabi ne. Menene kalmar sahabi da larabci? Aboki, sahabban annabi. Yanzu kai yau akwai wanda ya kai sahabi annabi daraja ne? Babu. Su sun rayu da annabi, sun kalle shi da idanunsu, sun yi magana da shi da harshensu, sun zamana da shi a wuri guda, ya jagorance su sallah, sun bi shi sallah. Ka gaya mini kai duk duniya waye limaminka? Ya kan limamin su ne bai kai ba. Sai ce wa naqli dinihi, kuma su Allah ya zaba dan su isar da addinin shi. Yace fatashabbahu bi akhlaqihim, saboda haka ku yi koyi da halayensu, wa tara'ikihim, da hanyoyin su. Fahum kanu alal hudal mustaqim, saboda sun kasance su akan tafarki wanda yake madaidaici. Kaga wannan sune sahabbai. To aka ce in zaka yi koyi, kai koyi da nasu tafarki. Wa qala, sanna Abdullah ibn Mas'ud yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu alaykum bil amri al-atiq. Yace ittabi'u, ku yi biyayya, wa la tabtadi'u, kada ku kirkiro. Ana magana akan lamarin addini kenan. Lamarin addini biyayya ake yi, ba kirkiro ake ba. Komai a aje yake, to ba bukatar ka kirkiro. Kawai abin da yake ajen ne zaka gani menene sai kai biyayya. Shine ce ittabi'u, ku yi biyayya, wala tabtadi'u, kada ku kirkiro. Faqad kufitu, yace in kun yi haka shikenan an isar muku, sauran can ba naku bane. Yace fa alaykum bil amri al atiq, yace ina muku horo da al'amarin ku na asali, shine addinin asali wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, ku rike shi ba sai kun sauye sabuwa. kaga shi kuma irin tashi wasiyyi wanda yi to in ka lura zaka gani a cikin wannan wasiyoyin guda uku da malam ya kawo mana na farko duka wasiyoyi ne ake mana da cewa mu rike addini na mutanen horko da suka wuce saboda shi ne addini na gaskiya kada mu zo da kirkire sabon abu wanda babu shi a cikin addini mu ce za mu yi addini da shi haka malam zai ci gaba da kawo mana maganganun magabata amma dai anan zan mu tsaya saboda lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته